sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Juma'a 9 ga watan Satumba shekarar 2022.
As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself throughout the remaining time God grants me.
Lazin nan kenan da sabon sarkin Ingila Charles na uku ya jawabin sa na farko ga al'ummar Burtaniya. Za a ji ƙarin bayani. Za kuma ku ji abin da masana ke cewa kan kama mawallafin jaridar Desert Herald Malam Tukurmamu da hukumar DSS ta a Najeriya. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya gabatar da wani sako mai ƙarfi a wajen liyafar kwamitin shugabannin jam'iyyar Democrat na ƙasa, wanda aka gudanar a wata unguwar jihar Maryland a jiya Alhamis, inda ya bayyana nasarori da gwamnatinsa ta samu tare da cancakar masu biyayya ga tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Dabarar da mataimakansa ke ganin za ta ba su nasara don jam'iyyar Democrat ta ci gaba da riƙe ƙaramin rinjaye a majalisa. Ba kowane ɗan Republican ba ne ɗan maga aƙidar Trump na tsaurin ra'ayi. Ba kowane ɗan Republican ba ne ya rungumi aƙidar tsaurin ra'ayin, Biden yana faɗa yayin da yake magana a kan taken yakin neman zaɓen Trump na Make America Great Again. Na sani saboda na yi aiki tare da su ainihin 'yan Republican, kuma har yanzu akwai wasu kaɗan daga cikinsu. Amma masu mummunan aƙidar tsaurin ra'ayi ta maga na Republican sun zaɓi koma baya cike da fushi da tashin hankali da ƙiyayya da rarrabuwan kawuna, kuma irin salon ɗabi'unsu kenan. Biden ya ce 'yan Democrat da masu zaman kansu da 'yan Republican na ainihi za su iya zaɓar wata hanya ta daban zuwa kyakkyawar makoma da haɗin kai da bege da kuma kyakkyawan fata. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na wuni cewa shi da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a wata ziyarar bazata da suka kai a jiya Alhamis a birnin Kyiv sun tattauna batutuwa da dama da suka haɗa da ayyana Rasha a matsayin ƙasar 'yan ta'adda. Dole ne hakikanin shari'a ya dace da ainihin batu na zahiri a koda yaushe, kuma gaskiya ne cewa Rasha ta zama babban tushen ta'addanci a duniya, in ji Zelensky. Dole ne duniya ta samu alama da babu tantama cewa ba za a gafarta wa ta'addancin Rasha ba. Haka zalika a cikin jawabinsa na wuni, Zelensky ya ce fiye da murabba'in kilomita 1000 na yankunan mu an 'yantar da su tun daga ranar 1 ga watan Satumba. Shugaban ya ce ina godiya ga dukkan wanda ya bada gudunmuwa ga wannan nasara. Ina godiya ga sojoji da jami'an leƙen asiri da kuma masu ayyuka na musamman da suka cire tutar Ukraine a cikin 'yan kwanakin nan. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka ya sake tabbatar da kudirin shugaba Joe Biden na tallafawa Ukraine muddin ya ɗauki alkawari. A halin da ake ce kuma, Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa tana shirin aika dala biliyan 2 da biliyan 200 na taimakon soja na dogon lokaci zuwa Ukraine da wasu ƙasashen Turai 18 da suke fuskantar barazanar hare-haren Rasha, da kuma wani dala miliyan 675 kai tsaye ga gwamnatin Kyiv a wani sabon shiri na sayan kayan yaƙi da mamayen Moscow. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Zambiya sun yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta yi alƙawarin soke dokar ɓatanci da suka ce ana amfani da ita don rufe bakin masu sukar shugaba Hakainde Hichilema. Wannan kiran da yana zuwa ne bayan da 'yan sandan Zambiya suka cafke wani shugaba a jam'iyyar adawa a wannan wata a ƙarƙashin dokar zamanin mulkin mallaka, yayin da ya ci zarafin shugaban ƙasar. Ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun ce a cikin shekara da ta gabata 'yan sanda sun kama wasu mutane 12 da laifin ɓata wa shugaban ƙasar suna, wanda za a iya yanke wa mutum hukuncin ɗaurin shekaru 3 a gidan yari. A jiya Talata, wata kotun Zambiya ta tuhumi shugaban jam'iyyar adawa ta Patriot for Economic Progress, Shin Tembo, da kalaman nuna ƙiyayya, wanda ke ɗauke da hukuncin tarar dalar Amurka 6,000 da ɗaurin shekaru 2 a gidan yari idan aka same shi da aikata laifin. zargin aikata laifin da ya biyo bayan kama Tembo ne a ranar 1 ga watan Satumba bayan da ya kafe kalaman suka ta yanar gizo akan karin farashin man fetur na shugaba Hakainde Hichilema na wata-wata inda ya kwatanta munin lamarin da jinin haila. Yayin da aka rage yawan tuhumar, kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Zambia sun lura cewa kama shi shine na baya-bayan nan da aka yi a ƙarƙashin wata doka mai tsauri ta mulkin mallaka da ke haramta sukar shugaban ƙasa. A ƙarshe, sojojin India da na China sun janye daga ɗaya daga cikin yankunan kan iyakan da ake takaddama a tsaunukan Himalayan, inda suka kwashe sama da shekaru biyu ana takun saƙa. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron India ta fitar da yammacin jiya Alhamis, sojojin sun fara barin yankin na Gogra Hot Springs a cikin tsanaki da kuma tsari, wanda ke samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunan kan iyakan. Sanarwar na zama mataki ne na ci gaba wurin warware takaddamar soji da ta faru bayan wata arangama da aka yi a watan Yuni shekarar 2020 a Ladakh da ke yammacin Himalaya, inda aka kashe sojojin India 20 da na China guda 4. Tuni dai kasashen guda biyu kowane su ya jibge dakaru kusan 50,000 tare da ƙarin jiragen yaƙi da bindigogin artillery da tankokin yaƙi a kan iyakokin Himalaya da ake kira wurare masu tattare da matsaloli a kan iyakar mai tsawon kilomita 3,800 da ba ta da alama. A wurare da dama an ajiye sojojin a kusa da juna. Kwamandojin sojojin India da na China shekara guda da ta gabata suka sanar da cewa a ƙarshe za su janye sojojinsu daga wannan yankin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a yau ne sabon sarkin Ingila Charles na uku ya gabatar da jawabinsa na farko ga al'ummar Birtaniya bayan da ya gaji mahaifiyarsa sarauniya Elizabeth ta biyu wacce ta rasu a ranar Alhamis. Yayin jawabin nasu, Sarki Charles ya yaba da irin jajircewa da sadaukarwa da mahaifiyarsa ta yi ga al'ummar kasar, inda ya sha alwashin bin sahunta wajen ganin ya ciyar da kasar gaba. Ga kaɗan daga cikin jawabin nasa.
As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself. Throughout the remaining time.
Sabon sarkin Ingila Charles na uku kenan yake shan alwashin sadaukar da rayuwarsa tare da bin kundin tsarin mulkin ƙasar ta Burtaniya a shugabancin da ya fara. To dangane da wannan batu, wakilinmu Halima Abdulrauf ta tuntubi tsohuwar kwamishinar noma a jihar Kano Dr. Baraka Sani wacce ta fito daga gidan sarauta, inda ta fara da tambayarta shin wane ne sarki Charles kuma wani irin kalubale ne ke gabansa.
Kun san kaman ko yanzu za a yi kwatance da halayyar Turawa, musamman Turawan Ingila akan ce da su conservative. Mutane ne wanda ba su cika son canji duk yanda ya zo anyhow ba, kaman yanda za mu kwatanta su da watakila Turawan Amurka. To saboda haka sarautar su ita ma ta ɗauko irin wannan salon. Ba mutane ne wanda suka fiye son su biyayi ba, sun fi son su bi al'ada wadda take da tarihi kuma take da ɗaɗɗiya kuma ta zamana an karɓe ta kuma lokacin mutane sun yarda da ita. Saboda haka shi ma mulkin sarautar su irin wannan ɗabi'ar ya ɗauko, kuma sai ya gamu da ta marigaya sarauniyar Ingila, wato mahaifiyar wannan sarki wadda take mace ce, kuma san mata ba su fiye son tashin hankali ba ko a mu'amalar su. Su wannan halayya sai ya zo ya haɗu da sarauta, sai kuma ya zo ya haɗu da kuma halinta. So ita mace ce mai son raya sarautar Ingila a yanda ta same ta da kuma kiyayewa duk wani abin da zai saba kundin sarautar Ingila. To kuma shi yanzu yanda nake gani, shi sarki Charles shi ne kusan basarake na farko da ya je makaranta a layin sarautar Ingila. A yayin da ya tafi makarantar nan kuma ya haɗu da mutane daga duniya, ya haɗu da al'adu daban-daban, ya yi abokanai, ya yi aminai, kuma ya cakuɗu da gwamnatoci kala-kala. Saboda haka a nan gurin sun ɗan bambanta da mahaifiyarsa ta fannin aikata abin da suke ganin su ya kamata a gurin su. Mutum ne mai son buɗe ra'ayinsa daidai da yanayin da ya ga jama'a sun fi karkata, wanda ya wani lokaci wannan halayyar tasa takan ɗan kawo shi ga saɓani da gargajiyar sarauta. Kin san kaman yanzu lokacin da gwamnatin Birtaniya ta yanke hukuncin ta kwashe 'yan neman asylum a kai su Rwanda, kin ga a nan gurin Prince Charles ya nuna gardamarsa akan ganin cewa shi yana ganin ba haka ya fi dacewa da ai ba, wanda har gidan mulkinsu ya fito ya ce ba zai tsoma bakinsa a harkar gwamnati ba a matsayin shi na basaraki, wannan yayi ne a matsayin sa na dan adam mai yanci, a matsayin sa na Charles. So kin ga irin wannan ra'ayin yana yin su sosai, kuma kin ga kaman yana da ra'ayi akan abubuwan da suka shafi harkokin noma, yana ga gayan da ya kamata. Shi dai mutum ne dai mai ra'ayin kansa, wanda ba lalle ya yadda ya tangwar gaba daya akan gargajiyar sarauta ba. Zai iya zame masa kalubale har kafin ya koya, saboda na san gargajiyar sarautar Ingila tana da ƙarfi ƙwarai da gaske. Yau da gobe kuma za su yi ƙoƙarin nuna mishi muhimmancin binta akan saba mata. To amma kaman jirgi ne irin zai tashi, kin san zai danyi gargada. To ina ga kafin ya dauki matsayinsa, matsayin shine sarkin Ingila ba shine Prince Charles ba, za a iya samun dan tangarda wurin ra'ayoyinsa.
To yake ganin yanayin farin jinin sa zai kasance cikin al'ummar Ingila.
To yanzu dai kin ga shekara 70 suna gargashin sarauniyar Ingila. Kin ga in akwai abin da ake kira sabo sun saba, so kafin su juya gaba ɗaya farin jinin sa ya zama kamar na mahaifiyarsa. Ina ganin za su dan jira su ga takon kamun ludayinsa, kuma za su jira lokaci ya cire musu rashin ita sarauniya shi ma. Sannan kuma da yake abu ɗaya da zai iya taimaka masa, kuma da yake shi daman kin ga ra'ayinsa yana son bin ra'ayin jama'a mafi rinjaye. To most likely musamman common people, wato talakawa, so most likely wannan abin shi ma ya ƙara masa farin jini. Amma mahaifiyarsa ta bar babban takalmi wanda sai an yi ciko sosai ƙafafunsa za su cika a ganina.
Dr. Baraka Sani kenan a tattaunawa da Halima Abdurrauf. To masana a fannin tsaro a Najeriya sun ce kama mallafin jaridar Desert Herald Malam Tukurmamu ba laifi bane a dokar ƙasa, amma akwai alamomin tambaya game da yadda aka kama shi da kuma binciken gidansa da na wasu makusantansa da hukumomin Najeriya ke yi. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya hada mana.
Malam Tukurmamu dai shine ya shiga tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma 'yan bindigan da suka sace fasinjojin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna a lokacin da aka yi nasarar sako mutane 11 farko. Sai dai daga baya ya sanar da janyewa ta hanyar barin 'yan uwan waɗanda aka sacen da suka dinga tattauna da 'yan bindigan kai tsaye. Kuma hanyar shi ta zuwa aikin umara a ƙasar Saudiya ne jami'an tsaro suka tsare shi a Cairo ƙasar Egypt. Masana harkokin tsaro irin su Dr. Yahuza Ahmad Getsa dai na ganin didda binciken Malam Tukurmamu ba matsala ba ce, amma dai ya zama wajibi a bi dukkanin ƙa'idoji da doka.
Ban kalli kama shi da aka yi a matsayin wani abu ba, saboda ai dole ƙasa ya zama akwai doka, akwai tsari wanda dole ake amfani da shi domin samun mafita da gyara akan al'amura na yau da gobe. Illa dai kawai tunaninmu shine cewar hukumomi su kasance masu adalci kuma masu yin abubuwa bisa ka'ida da tsari da cancanta, kuma girmama dokokin ƙasa da sauran mutunci na ɗan adam kowane ne, ba lallai shi Tukurmamu kawai ba.
To ko me yasa jami'an tsaron Najeriya ba su kama Malam Tukurmamun da ke Najeriya ba sai bayan ya fita daga ƙasar? Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce wannan ba bakon abu bane a harkar tsaro.
Da akwai sauran mutane da yawa waɗanda ƙasarsu take da tuhumarsu akan wani abu, amma sai ta yi amfani da wata ƙasa domin ko dai yi musu barazana a waccan ƙasar, ko kuma kama su a waccan ƙasar, ko kuma sanya waccan ƙasar ta kama su ta maida su gidansu na asali. To amma anan abin da nake son ka fahimta shine zuwa gidan shi ba laifi bane, tunda tuhuma ne. In an yi tambayoyi waɗanda suke buƙatar ƙarin bayani, yana buƙatar cewar an samu takardar izini na cewar ana zuwa gidan shi ai bincike. To wata fuskar kuma, wato na kalli maganar kama shi a matsayin fargajiyaji daga su hukumomin tsaro da kuma ita kanta gwamnatin Malam Muhammadu Buhari, saboda abun kunyar da ta tafkawa 'yan Najeriya na kasa yanda za ta karɓo su. Shi Malam Tukurmamu ya haɗa da waɗansu da iyalansu da sauran makamantansu, aka yi abin da aka yi wanda ban san me aka yi ba, har ya zama na an karɓo su. Amma waɗannan maganar maƙudan kuɗaɗe da suke yi wani abu ne irin wanda ai ya kamata a ce ita wannan hukuma ta fito ta yi wa mutane bayani dalla-dalla na yau kuɗaɗen da ta samu a gidan shi. To in babu wannan babu hujja, to ita hukumar ta yi laifi.
Dama dai tun bayan fidda fasinjojin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna na farko, Malam Tukurmamu ya ce shi ya tsame hannun shi daga wannan harka saboda irin hadarin da ya hanga.
A gaskiya ba zan yi saboda zan tsoma baki ba. Ai duk abin da za ka yi a matsayin ka na ɗan ƙasa, wanda na farko babu goyon baya daga gwamnati, sai ma neman ka da sharri da abubuwan da ba daidai ba. To gaskiya yana da wuyan sha'ani mutum ya sa kanshi a ciki, don in ka ci gaba da shiga ciki za a je a maka sharrin da ba za ka iya fita ba ne, don yanayin ƙasarmu kenan, kuma abin da daban takaici sosai.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman.
Hukumar lafiyar kasar Jamhuriyar Kamaru ta sake daukar aniya na gudanar da allurar rigakafi na cutar gudawa da amai da cutar kenda karo na uku ga yara kanana a kasar Jamhuriyar Kamaru, kasancewar ana ambaliyar ruwan sama a ko'ina domin hakan yana kawo matsaloli na waɗannan cutukar a faɗin ƙasar. Allurar rigakafin da ya haɗin gwiwa ne da ƙungiyar lafiya ta duniya UMS da kuma UNICEF. Ministan lafiyar ƙasar Kamaru Maluda Malashi ya ce
shugaban kasar Kamaru Musa Kwabya ya umarce ni gana mai haɗin gwiwa da ƙungiyoyin lafiya na duniya domin ba wa jarirai allurar rigakafi na samun lafiyarsu mai dorewa, kuma wanda zai iya ba wa jariran inganci a rayuwarsu daga kwana ɗaya zuwa shekaru biyar ba tare da biyan kosin sisabu ba. Shugaban kwamitin kula da allurar rigakafi a ƙasar Jamhuriyar Kamaru Alhaji Baba Mustapha ya yi mana ƙarin haske kan wannan allurar rigakafin da suke yi gida zuwa gida.
Wannan rigakafi ne da muke gabatarwa domin da akwai yara da yawa sha gansu kafa ya naka ce sai ta man cewa wata kila ko gamuwa yayi ko iska ne ko gashi na wata kila ko da ko wani ma ya gefe shi yake cinye kafafuwan yaya nan kuwa ba haka bane. Wannan kuban din ne yake sa yaro baya tafiya. To shi ta yi mun tambaya dukkan al'umma don Allah masu yaya daga kwana ɗaya zuwa shekara biyar su yadda a yi musu wannan rigakafin din.
Wannan rigakafin kyauta ne ko kuma za su biya kuɗi?
Kyauta ne, ba su biya dala ba, kyauta ne. Wasu biyar dala ba.
Wanda kungiya ce ta taimaka wa kasar?
Wannan kungiya ne da ta taimaka kasar Kamaru, ita na kanabin nan na duniya, UNICEF, UNICEF ta taimaka ma Kamaru. A duk duniya ne ma ba wai Kamaru kada ba.
Ga ministan lafiya ya ce shugaba Benin ya nemi cewa wannan kungiyar su shigo domin taimaka wa al'umma kasar Kamaru. Shin wannan abu da kashin gaskiya?
Eh, da kashin gaskiya, tun da yake ya ga cewa Kamaru da ko da yawa ba su da karfin sayan wannan shi daga kafin din, shi sa dole ya ma shugaban kasa aka yarda da wannan cewa su shigo su taimaki yara.
To wannan jama'a da kake kula da su biyan su ake yi ko kuma suna yi ne su ma kyauta?
Su ne katon cewa kam ko a matsalaci ne ba kyauta, ta ce da kowa na isi fi sabilillahi. To fi sabilillahi yana kuma su bayar da sadaka, shi sa kenan ko su da nan ko ba su yake hakan nan ba da kuɗin abin da ake ba su, shi sa kenan suke zuwa suna taimako ma wannan aikin.
A bayan kasar Kamaru ko kuma wannan kungiyoyi ne suke ba?
Wannan kungiyoyi ne suke ba mu kasar Kamaru, in su ba mu kasar Kamaru kuma ta rarraba a duka
Rijiyoyin
su da yake kasan Kamaru, duk turar ba mu kowa cewa ga dan naka nan to kasan da zaka yi ka taimaki yaran nasu tun kuku aiki.
To yanzu me wani kira zaka yi wa iyayen yaran na kasar Kamaru gabaki ɗaya wajen amsa wannan kira
nan? Kira da mu iyayen Kamaru don Allah dai su yadda a yi musu wannan abin nan, su yadda a yi musu wannan abin nan. Ai gara an yi rigakafin din da ce ba yi ba, a je kuma ana kashe kuɗi da yawa likita ba kyau. Wannan din ne muke so ba masu wannan din.
Wani godiya za ka yi wa gwamnatin kasar Kamaru da wannan kungiya ta UNICEF?
Ai gudun da kasar Kamaru tana kokari dewa ma'alumanta, tana kokari dewa kasar Kamaru gwamnati ba.
To ya kuma hukumar lafiya UNICEF ne?
UNICEF su ma haka nan duka su ma suna kula da duwa da nan kula da duniya ne. Shi sa kenan tun da yake suna kula da duniya saboda shashin mu nan son ci a gara da godan shashin Kamaru can gara ma mu taimake su.
Haka zalika shugaban kwamiti na jihar Jigawar Duwala Alhaji Jibrin Hamza shi ma ga yanda hiran ta kaya da shi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yanzu aikin da muke gudanarwa yanzu nan hakan nan na rigakafin polio ne da muka fara na farko, karo na farko wancan watan da ya wuce. Yanzu karo na biyu muka da saboda mun yi lissafi cewan mutane da yawa na nan, yara kafafuwa na nadewa. Karo na biyu kenan wannan, mun fara karo na farko, yanzu karo na biyu ne wannan. Da muke so duka 'yan uwa duniya gabaki daya mu dinga karban allurori, tun da yake wannan ba allura ba ne, na hadiya ne da na digawa, shi ne ake kira da na micijin ciki, na polio, na vitamin, da na shi micijin ciki. Wannan shi muke yi a yanzu haka, shi ne karo na biyu da muke yi yanzu haka nan. ba wani
wace kungiya ce ta dauke nauyin
muna da kungiyoyi da yawa da suke kawo dan guzuri tsoma a ciki da kowa yake samun inda zai fita a ciki da suke taimaka mawa makungiyan kula da lafiyan kasan Kamaru
a kaman wace kungiya ce
akwai BBF akwai UNICEF akwai BBF akwai so da kamagwaye duk da suke cike da suke taimakawa to haka zalika wato lokacin da yara suka yi dan taimako da ake yi suke ba mu yaran da suke wahalan yin wannan aikin suke ba da dan abin da ake ba su kudin da yi ba wani abin kirki ba
kamar nan kuke da shi yanzu haka
a yanzu haka muna da ma'aikata kowane kungiya tana da ma'aikata 32 da take aiki da su yara 32 da suke aiki
su ake ba wadannan alurai aka fi
yara masu shekara 5
zuwa
shekara 1 wata 3 to sannan kuma wannan muna neman yara masu wata 3 da ba su da takardun haihuwa duk insha Allah za ta maka yi musu takardun haihuwa
na jira da daidai da cikin malaman da suke ba wa yara kana dole ga kafi malama Zulaiha Ali ga karin haske da tima na a yayin da nake santawa da ita
ya me kike yi a yanzu haka
yanzu haka muna shiga anguwa saboda mu bayar da maganin alluran rigakafi
na wani cuta ne
na wani cutan kamar su kole su maganin tsutsan ciki hakan nan kamar idan da bai yawo bai tafiya hakan
nan kamar na alluran rigakafi na abin nan kenan na polio ko
na polio shi muke yawo yanzu anguwa gida-gida muna shiga muna bayarwa muna rubutawa
to ya ke gani iyaye suna karɓan wannan jira da aiki da kuke
wani waje ka muka da iyaye na yi amma wani waje ima suke kotsewa ma ba sa so muna yi
me yasa suke gudu
wasu na gudu kamar da wai ko yana cutawa shi ne muke gane da su cewa ba na cutawa ba ne domin saboda taimakon yawo ne ko da abin zai kama shi idan ya sha wani abu ne idan Allah shi Allah ya kare
mai martaba sarkin karamin hukumar kare da Alhaji Abubakar Jibrin mun tattauna da shi kan yadda yake wayarwa al'umman karamin hukumar kasa
Assalamu alaikum mai mataba.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Mai mataba barka gashi na kalmar hukumar ka kuma gashi na ga ana kokari ana yin alori a kafi na yara kana daga kwana ɗaya zuwa shekaru 5. Ya wani irin kira kai wa talakawanka?
Wato na ce musu su kawo yara a samu a yi musu wannan alurorin saboda lafiyan jikin yara daga shekara guda zuwa har shekara 5.
To ya mata ba gashi na ga yara suna ta fitowa kuma iyaye akwai wani taro da kai ne da su kafin gudanar da wani alurorin ka ne?
Na yi taro da su mun bi gida-gida je mun sanar da al'umma cewa za a zo a yi wa yara shi vaccination.
Wannan cutuka dai suna nakasa jarirai kamar da hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar Kamaru ta bayar da alƙalaman lissafin ta cewa a shekarar 2021 zuwa 2022 jarirai sama da 300 ne suka nakasa a faɗin ƙasar baki ɗaya musamman ma a ɓangaren karkara. Amma gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru a duba da hukumar lafiya na duniya a sirri suka nuna cewa za su ga bayan wannan cutar a kasar ta Kamaru baki ɗaya.
To har yanzu dai ga Muhammad Awul Garban da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Club din kusanta birnin Garwa ta jira a kasar Afirka ta Kudu domin buga gasar kofin gwani na gwanaye na tsakanin nahiyar Afirka wanda suke bugawa a cikin gida za su buga wasan nasu ne na farko da club din Matlama FC da ke can Benin na Lesotho a kasar Afirka ta Kudu gobe Asabar 10/9 2022 nan. Yan taka leda da shi na kasar jamhuriyar Kamaru sun ce sun shirya tsaf domin cimma burinsu na
kwamfalar da za su murza tsakaninsu da kasar ta Afirka ta kudu. Sai dai kula-kula din nahiyar Afirka guda bakwai ne dai za su fafata a wannan shekara domin ganin kowane ne zai zamanto zakara. Da kuma muka koma ta bangaren gasar kakar wannan shekara na Champions League wanda kasashen Turai suke bugawa wasan da aka fara kulubin Paris Saint-Germain sun gwabza kwamjinsu ne da kulubin Juventus ta kasar Italia da kulubin PSG ta Faransa ta samu nasara da ci 2 da nema sai kuma ita kulubin Juventus ta jefa kwallo daya tilo a ragar PSG sai kuma sauran gasar da ake bugawa a lahiyar ta Turai kulubin da suke bugawa a yanzu haka akwai kulubin FC Barcelona wanda ta samu maki uku sai Bayern Munich ita ma maki uku ta da Milan ita kuma bata samu ko maki guda ba haka Victoria Plzen ita ma ko maki ɗaya bata samu ba haka kulubin Sporting ita ma maki uku ta samu sai kulubin Tottenham ita ma ta samu maki uku Olympique de Marseille bata samu ko maki guda ba sai kuma kulubin Eintracht Frankfurt an da ita ma ko maki ɗaya bata samu ba kulubin Dinamo Zagreb ita ma ta samu maki uku kulubin AC Milan ba ta samu maki ɗaya tilo sai Red Bull ita ma ta samu maki ɗaya tilo amma kulubin Chelsea ta kasar Burtaniya ita kuma bata samu ko maki guda ba sai kulubin Shakhtar an da ita kuma ta samu maki uku kulubin Real Madrid ta samu maki uku ita ma haka kulubin RB Leipzig ita ma ko maki guda bata samu ba sai Celtic Glasgow ita ma ko maki ɗaya bata samu ba kulubin Manchester City ita ma ta samu maki uku haka zalika kulubin Dortmund ita ma ta samu maki uku sai kulubin FC Copenhagen ita ma bata samu ko maki guda ba sai FC Sevilla ita ma bata samu ko maki guda ba za mu garkare ne da kulubin Benfica an ita kuma ta samu maki uku sai kulubin Juventus suma ba su samu ko maki guda ba amma kulubin Maccabi Haifa suma ko maki ɗaya ba su samu ba Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma sai labari a takaice.
Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya gabatar da wani sako mai ƙarfi a wajen liyafar kwamitin shugabannin jam'iyyar Democrat na ƙasa wanda aka gudanar a wata anguwar jihar Maryland a jiya Alhamis inda ya bayyana nasarori da gwamnatinsa ta samu tare da cecekar masu biyayya ga tsohon shugaban ƙasar Donald Trump dabarar da mataimakansa ke ganin za ta ba su nasara don jam'iyyar Democrat ta ci gaba da riƙe ƙaramin rinjaye a majalisa. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na wuni cewa shi da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a wata ziyarar bazata da suka kai a jiya Alhamis a birnin Kyiv sun tattauna batutuwa da dama da suka haɗa da ayyana Rasha a matsayin ƙasar 'yan ta'adda. Dole ne hakikanin shari'a ya dace da ainihin batu na zahiri a kodayaushe kuma gaskiya ne cewa Rasha ta zama babban tushen ta'addanci a duniya, in ji Zelensky. Dole ne duniya ta samu alama da babu tantama cewa ba za a gafarta wa ta'addancin Rasha ba. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Zambiya sun yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta yi alƙawarin soke dokar ɓatanci da suka ce ana amfani da ita don rufe bakin masu sukar shugaba Hakainde Hichilema. Wannan kiran da yana zuwa ne bayan da 'yan sandan Zambiya suka cafke wani shugaba a jam'iyyar adawa a wannan wata a ƙarƙashin dokar zamanin mulkin mallaka yayin da ya ci zarafin shugaban ƙasar. Ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun ce a cikin shekara da ta gabata 'yan sanda sun kama wasu mutane 12 da laifin ɓata wa shugaban ƙasar suna wanda za a iya yankewa mutum hukuncin ɗaurin shekaru 3 a gidan yari. Sojojin India da na China sun janye daga ɗaya daga cikin yankunan kan iyakan da ake takaddama a tsaunukan Himalayan inda suka kwashe sama da shekaru 2 ana takun saƙa. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron India ta fitar da yammacin jiya Alhamis, sojojin sun fara barin yankin na Gogra Hot Springs a cikin tsanaki da kuma tsari wanda ke samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunan kan iyakan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Kada manta ko da yaushe muna nan a shafin mu na internet, wato akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, inda za a rika samun labari da dumudumin su. Kazalika za a iya lekawa shafin mu na internet, wato inda za a shiga Twitter, Facebook da Instagram don sanin halin da duniya ke ciki. Yanzu kan a madadin Baba Yakub Makirdi ta ni gabatarwa da kuma Daniel Brown, sai injinan mu Nick Avanoff, ni Mahmud Lalo nake cewa mu kwana lafiya.